العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau juma'a 14 ga watan Ramadan hijiran sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam shekara ta 1443 daidai da 15 ga watan April shekara ta 2022 miladiya zamu ci gaba da karatun alqur'ani mai girma suratul nisa'i fadin Allah subhanahu wa ta'ala mudabbabina baina dhalika
بسم الله الرحمن الرحيم مضطرين بين ذلك لا إله إلا الله ولا إله ومن يؤمن بالله فلن تجد
له سبيلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مضطرين بين ذلك لا إله إلا ولا إله إلا ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا الله سبحانه وتعالى yana mana bayanin munafikai a ayan da ta gabata innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idha qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila Allah yana ci gaba da fada mana sifofin su yace to kuma ga sunan suna nan mudhabbabina bayna dhalika suna nan wato basu nan basu can suna kai kawo tsakanin mu'minai da kafirai su basu tsaya tare da mu'minai ba su basu koma sun zama kafirai sun zama cikin kafirai ba la ilaha illa huwa la ilaha illa basu cikin wadannan basu cikin wadannan waman yudlilillah wanda duk Allah ya riga ya batar da shi falan tajida lahu sabila to ba za ka taba samun masa hanya na shari'a ba wannan ayar tana dauke da mu'jiza mai girma domin idan muka kula Allah subhanahu wa ta'ala wato ya ce mudhabbabina mudhabbabina kalmar mudhabbab wato shine mutumin da in kana so ka dauki fassaran shi ma kawai da harshen kaman a ce zabzaba shine abinda kaman abinda ake cewa frequency wato abinda yake baya tsayawa waje ɗaya din nan to lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da alqur'ani ya faɗi wannan kalma a cikin sifan munafukai kila imani zai sa mutane amma in ba haka ba sai ga to ai zabzaba wani abu ne wanda yake motsi mare yankewa mutum yana ta kai kawo to me yasa aka sifanta mu'minai da munafukai da wannan kile yanzu bayan bature ilimin shi ya kai ya kirkiri na'ura ta gane makaryaci ta hanyar dabbin din jininsa bugawan zuciyansa da zabzaban ashrijansa to sai a gane ashe dama munafiki gurgudan yanda mutum yake munafiki gurgudan yanda zabzabansa yake yawaita to kaga anan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce muzabbabina kila Allahu a'lam yana da alaka muzabbabina dinnan da kuma wannan zabzaba da bature ya gane bayan karni 14 cewa idan mutum yana ba ya da gaskiya idan aka gwada shi za a sami zabzaba saboda shi mara bambancin mai gaskiya da mara gaskiya shi ne gaskiya baya bukatan gajiyar da kwakwalwansa don isti'ada in ka faɗi labari in gaskiya ne bayan shekara ɗayan an zo an tambaye ka labarin nan da ka faɗa za ka ƙara maimaita shi yadda ka faɗa eh na faɗi kaza 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 bayan shekara 10 ma wannan labarin dai shi ne amma idan ƙarya ne to zai zama mutum yana wahalan da kwakwalwansa wajen ya tuno yadda ya faɗa lokacin da ya yi ƙarya kullum yazo zai maimaita labarin ko aka tambaye shi ko yake so ya tuna zai zama yana wahalar da kwakwalwansa to shi munafiki kasancewan shakhsiyar sa mukhtalita ce to kullum yana cikin wahalar da kwakwalwansa da wahalar da zuciyarsa kada batininsa ya saba da zahirinsa shi ko mai gaskiya dama baya bukatun sai ya wahalar da batininsa dan ya dace da zahirinsa to Allah subhanahu wa ta'ala ya sifanta su da wannan dan haka su kullum a wahalce suke kullum suna cikin wato kila shi ma inda za a gwada ma wanda hawan jini yafi saurin kama su da yawan cututtukan firgita da sauransu to zaka samu munafukai ne kila ba ina nufin hawan jini ya kama mutane ba haka ba kila su yafi kama su saboda me ne saboda zuciyar su ba ta da nutsuwa kullum tana cikin kokarin kada ta jeje wani abu wanda zai saba koda a cikin mu'amala na duniya yanzu misali mun ba da misali ran nan idan mutum yana zaune yana cikin wani yanayi na gaskiya baya tsoron wa zai shigo masa ko wa zai zo masa idan ya gamu da mutane ba za ka ga in mutum yana tafiya a mota in baya da gaskiya ya dauko matar da misali ba tashi ba ko ta haram ko wani abu to rashin nutsuwan sa yana cikin tafiya din nan baya zakai mamaki inda to idan da da iyalin sa yake me yasa baya samun wannan rashin nutsuwa me yasa yake lafiya lau babu damuwa to saboda yana cikin yanayi na munafunci nau'i ne na wanda yake cikin munafunci mudhabbina baina zalika la ilaha ula'i wa la ilaha ula su bas tsaya tare da wadannan ba su bas je tare da wadancan ba kuma yudlilillahu falan tajida lahu sabila wanda duk Allah subhanahu wataala ya fitar da shi to ba za ka taba samun masa hanyar shari'a ba nan babu shakka ana nufin mutumin da ya zabi bata ko kaman wa amma samudu ko fahadainahu fasahabul ama ala alhuda kaga Allah subhanahu wataala dama yayi ma kowa ya baiwa kowa hanyar shari'a to amma idan mutum ya zabi bata da kansa to shikenan sai Allah ya tabbatar da shi akan wannan batan nasa to irin wannan mutumin ba za ka taba samun hanyar shari'ar da shi ba ya ayyuhallazina
amanu
يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الكافرين اولياء من دون المؤمنين اتريدون ان تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا الله سبحانه وتعالى ce ya ku wadanda kuka yi imani kada ku dauki kafirai majibin talamarun ku wanda kuke ba su amanan ku a me koma bayan mu'mini aturiduna an taj'alu lillahi alaikum subhanahu mubina kuna so ku yi jawo abin da zai sa Allah ya kama ku kamawa mai karfi ne ku sa Allah ya zama ya kama ku da hujja bayyananne cewa ga irin laifin da kuke aikatawa kamar yadda muka yi bayani a baya wannan ayoyin da ire-iren su su ne ayoyin da suke nuni da a mas'alan wala'in mu'minai da bara'a ga kafirai amma kamar yadda muka faɗi gurgudu muka dan tsawaita bayani shi alwala'u wal bara'a yana da ma'ana a wajen daukacin malamai yana da ma'ana kuma a wajen wanda suka bashi ma'ana fiye da ma'anansa suka dauka tsakanin musulmi da kafiri kawai shikenan dole kiyayya ce dole fada ne dole yaki ne ba haka bane tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba asalin zamantakewa a tsakanin al'ummu duniya gaba daya al'ummu zaman lafiya ne asalin zamantakewa wato ya ginu akan fahimta da girmama juna ne idan sannan kuma duka ayoyin da Allah yake umurni da bara'a yana umurni da bara'a ne akan aqida akan abin da addinin da suke kai koko niyyan da suke kai na yakan musulmai mun bada dai kissan Hatib ibn Abi Balta ta Allah ya kara masa yarda da yanda shi ya zama dalilin saukar da ayan suratul mumtahina ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhu aduwwa wa aduwwakum awliya'a tulquna ilayhim bil mawaddati wa qad kafaru bima ja'akum min al haqq yukhrijuna ar rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa ibtigha'a mardati tusirruna ilayhim bil mawaddati wa ana alim ma akhfaytum wa ma a'lantum wa man yaf'alhu minkum faqad dhalla sawa'a as-sabil da dalilin da yasa aka saukar da wannan ayar wato abinda Allah subhanahu wataala yake gaya mana shine kada mu dauki waɗanda suke yaƙin musulmai suke yaƙan musulmai mu koma mu ba su jin tallamarin mu mu kyale musulmai mu koma muna ba su kila labarai ko taimako ta yanda za su iya nasara akan musulmai ko muna tausaya musu ko muna jin kansu ko soyayyen mu da su ya zama yafi soyayyen mu da musulmi dan kaman wannan aya malamai sun ce an sauke ne akan Ubay ibn Salul Abdullah ibn Ubay ibn Salul shahararren munafikin nan da rasul munafikin na Madina wanda ya koma ya sami kaman ya bada wala'in sa ga Banu Qainuqa a cikin Yahudawan garin Madina kafin ijla'in su sai ya zama soyayyen shi da su da kaunan shi da su yafi kaunan sa da jama'an sa na musulmi kuma duk abu yana kokarin ya zai yi ya sami wani leakage da zai sauri ya je ya kai wa makiyan musulmai ai amfani da shi a hada kai da shi domin cutar da musulunci to duk lokacin da Allah yake maganan wala'i da bara to yana magana ne akan wannan siyasa watan kada a je waɗanda suke yakan al'ummar musulmai a taimake su a ba su haɗin kai a ba su goyen baya a bar musulmai kada ya zama ana fifita waɗanda suke ba musulmai ba akan waɗanda suke musulmi a lokacin da ya zama akwai wato conflict akwai sabani ya zama ana tsaye tare da musulmi wannan baya nufin baya hana kuma misali in kai alkali ne kai adalci akan kowa baya hana in kana da in mutane suna da haƙƙi kai ba mai haƙƙi haƙƙinsa mun san shari'an Shuraih al-Qadi ko da Sayyidina Ali da kansa Allah ya kara masa yarda yaje ya kai ƙara wajensa kuma ya dauki haƙƙi ya baiwa wanda ba musulmi bai ba yahudi akan Sayyidina Ali amirul mu'minin sarkin mu'minai gaba daya na wannan lokacin Allah subhanahu wa ta'ala ya kara masa yarda dan haka dai abinda wannan yake nufi shine kada a je a baiwa kafirai wala'i akan musulmai a bar musulmai a baiwa wala'i ga kafirai a lokacin da ake cikin yanayi kamar na fada ko yaki da sauran makamantan wannan ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin aturiduna an taj'alu lillahi 'alaykum subhanan mubina kuna so ne ya zama Allah subhanahu wa ta'ala da yake ba ku dama yake son ku sami hanya da za ku zama kun sami tsira kuna son ku ba Allah wata dama ce da astaghfirullah wato kuna son Allah ya sami ya zama yana da wani sultan yana da wani dalili na kama ku ne Allah ba yana so ya kama ku bane Allah yana so ya gafara gare ku ne yana so ya rahma gare ku ne shi yasa idan bawaye laifi sai Allah ya sa mala'ikan da ke rubuta rahma ya zama shine shugaban mala'ikan da ke rubuta laifi in bawaye laifi sai mala'ikan rahma mala'ikan da ke rubuta laifi ya nemi izini wajen mala'ikan rahma da yake rubuta lada ce a'a ka jira kila ya tuba Allah ya gafarta masa to haka za a yi tai har Allah ya masa ilhaman tuba in ya tuba kuma sai ya ce to yanzu aiki na ne ni zan rubuta wannan laifin a matsayin lada goma laifi ne fa amma shikenan la'alla rahmatar rabbina yaksin wata ti ala hasabil isyani fil qisami sai ta koma ta juyi ta koma lada goma gurgudan girman laifi gurgudan girman yawan lada to saboda haka Allah subhanahu wataala yana son da bayinsa tuba ne yana son kada su yi abin da zai zama ya zama hujja akan su alhali suna mu'minai hujja akan su da Allah subhanahu wataala zai kama su na إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا الله سبحانه وتعالى يقول للمنافقين سنا چن متاكي نكرشين چن كركشين قسا وتا wannan ma mu'jiza ce ta Qur'ani kamar yadda wancan muka ce zabzaba mu'jiza ne to haka shi ma darak din nan a ka'ida kafin ilimi ya karu ya bayyana ya yawa ba wanda ya san cewa kasan nan aglifa ne wato matakai ne wani kasan wani nau'i kasan wani nau'i ko ba wanda ya san cewa ruwa karkashin sa matakai ne yanzu misali ruwan nan da kake gani ga kifaye kowani kifi da kowani dabbar ruwa da yake rayuwa yana da iyakar level din sa wanda an kai wannan level din gashi kasan sa ruwa ne amma ba zai iya motsawa ko inci daya ba ba zai iya wucewa ba shi nan nan ne karshen sa to haka kuma wani haka wani halittar ruwa haka wani haka kowanne yana da inda yake rayuwa ba zai iya tafiya ƙasa da nan wajen ba in ya tafi ƙasa da nan wajen kaman halaka ne saboda mene saboda Allah ya sa shi adrak wato mataki in aka ce addaraju kaman darajatu darajatu da larabci ko daraja to daraja shine mataki zuwa sama daraku da kaf shine mataki zuwa ƙasa to tun a lokacin Allah subhanahu wataala ya faɗa mana wuta ga ta kana ganin ta wuta ce guda daya amma ita ma wuta kamar yadda Allah ya sa ƙasan nan adrak ya sa ruwa adrak to haka ashe shi ma wuta yake adrak hawa hawa mataki mataki a ƙasa malamai suka ce matakan sune waɗannan nau'o'in wutan guda shida ko jahannama lava sa'ir saqara jahim hutama hawiya Allahu a'lam muhimmi dai shine wato matakai ne mataki mataki duk kuma kowa kaman yanda kifayen nan suke rayuwa cikin ruwa kowane nau'in kifi yana da iyakan wurin da yake rayuwa wani kifin ba zai taba iya wuce mita 10 misali daga sama daga sata din ruwa ba ba zai taba iya nutsan da zai wuce mita 10 ba wani kuma zai iya fiye da kilomita 1 wani zai iya kilomita fiye da haka din wato kowa mita 1000 kenan kowane kifi yana da kowane dabbar ruwa yana da wajen da yake rayuwa da wajen da yake kaiwa kuma ba zai iya wuce wannan wajen ba to Allah subhanahu wataala ya ce munafukai suna mafi daraja ta karshe ta can ƙasa na huta Allah ubangiji ya kare mu ko da yake mutun zai ce to gashi kuma Allah ya gaya ma mutanen iyalan fir'auna wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal azab ga yi can ko mutanen annabi isa ma Allah ya ce qala Allah inni munazziluha alaikum faman yakfur ba'du minkum fa inni u'adhibuhu azaban la u'adhibuhu ahadan min al'alamin fa inni u'adhibuhu azaban la u'adhibuhu ahadan min al'alamin zan azabtar da shi azabar da bazan azabtar da wani daga cikin halitta irin wannan azaban ba malamai suka ce abu ne mai sauki wato dukan su waɗannan suna musharaka ne a matsayin azaba iri daya dukan su suna wuri daya ne dan haka wanda suka fi munin azaba su ne nau'o'in mutane guda uku mutanen fir'auna da su waɗannan wanda suka kafirce daga mutanen annabi isa bayan bayyanan wannan ayoyin da wannan hujjojin da kuma munafukai su ne suke kololuwa mafi muni na azaba Allah subhanahu wataala ya kare kuma ba za ka taɓa samun musu mataimaki ba watan ba wani wanda zai ce zai zo ya taimake su dan mene kaddara ma mutum yana so wani na son ya taimake su dan me ba wanda zai iya taimakon su dan duk wanda zai iya taimakon su ba zai iya kaiwa inda suke ba ko walan tajida lahum nasira don mene domin inda suke ba wanda zai kai wannan wajen balle har ya iya tunanin ya taimake su Allah ya kare mu na
إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا لوجه الله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما
إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين اجرا عظيما الله سبحانه وتعالى yace a cikin su wanda za su tsira sai dai waɗanda suka tuba kuma suka gyara ayyukan su kuma suka yi riko da Allah subhanahu wataala kuma suka yi ikhlasin niyoyin su tare da Allah to waɗannan Allah zai sa su tare da mu'minai kuma Allah lalle zai baiwa mu'minai lada mai girma wannan aya duk da ayar rahma ce da jinkai ga waɗanda suka tuba daga cikin su amma har ita ayan tsoratarwa ne ga girman laifin munafiki idan ka kalla Allah subhanahu wa ta'ala ba cewa yayi wanda yayi wannan abubuwan guda hudu shikenan ya zama shine mu'mini ba saboda tsananin fushin da Allah yayi da shi ko ma a ce fa ulaika humul mu'minuna ko minal mu'minina Allah bai ce haka ba sai ya ce ma'al mu'minina suna nan dai tare da mu'minai to wato har yanzu ba su kai a ce mun sun zama cikin mu'minai ba ko sun zama su ne mu'minai ba sai aka ce idan suka yi waɗannan abubuwan guda hudu to suna nan tare da mu da Allah ya tashi alƙawarin ladan bai ce wa saufa yutihimullahu ba bai ce Allah zai ba su ba sai ya ce Allah zai ba mu'minai saboda girman laifinsu dan mutum ya san girman laifin munafunci ya tsorace munafunci mafi yawan laifuffuka idan aka yi abinda ake nema kawai bawa ya wanku daga wannan laifin shine ya tuba tsakaninsa da Allah ko ya tuba tsakaninsa da Allah inda ya tuba tsakaninsa da Allah komin girman laifinsa Allah zai yafi banda irin laifin munafunci yana bukatar matakai hudu na tuba tuban zahiri da tuban batini tuban zuciya da tuban gabobi domin damage da suka yi wa damage din da suka yi wa addini yana da yawa watan suka yi wa al'ummar musulmi yana da yawa dan haka Allah ba zai karbi tubansu kawai shiga daki su ce sun tuba ba sai sun kara bayan tuba sun gyara wannan abin da suka bata su san duk hanyar da za su bi yanda suka bi suka bata su bi su gyara sannan kuma a ga sun yi riko da Allah riko na gaskiya sun koma mutanen Allah sun nutsu sun rabu da dukkan waɗannan sifofin da aka sani na sifofin munafukai sannan kuma sun kyautata ikhlasin addinin su ga Allah subhanahu wa ta'ala wato abin da ake nufi anan in kafiri ya zo ya ce zai shiga musulunci nan da nan za a saki jiki a karbe shi saboda kafiri ne ya zama dan uwa bal ma kamar yadda malamai suke cewa daga wannan ranan ran da zai shiga dinnan wannan lokacin to duk wani musulmi kuma da ya dade a musulunci to da wuya ka sami wanda ya kai shi matsayi a wannan lokacin saboda shi takaddarsa farace gaba daya al-islamu yadubbu ma qablahu ba wani abu na laifi da yake kan takaddansa sai dai abin da zai gina kuma daga wannan lokacin amma idan munafiki yazo yace ya tuba to shi ba za a saki jiki da shi ba shari'a bata yadda a saki jiki da shi ba sai an taka tsantsan da shi an tabbatar taba wa aslaha wa atasama billahi wa akhlasa dinahu lillahi idan ba a tabbatar da wannan matakan ba ba a tabbatar da ya tuba kuma ya gyara abin da ya bata ba to ba za a saki jiki da shi ba za a karbe shi a
Allah ko menes da Allah so the block this the tip the block
a subhanallah akwai masu motocin nan RSH 154 kaman TD ne ko TO da kuma ABJ 353 a AJ akwai emergency ne ana neman su don Allah su je su kawar da motocin su don Allah a illal ladina tabu wa aslahu wa atasamu billahi saboda haka abinda ake nema da munafiki kafin a yadda shi dan haka idan munafiki ya zo yau ya ce ya tuba ba za a saki jiki da shi ba ba za a karbe shi ba za a yadda da shi ba ba zai a yarda a ƙara saka shi cikin lamurran sirri ba za a ci gaba da mu'amala da shi dai a cikin lamurran na kowa da kowa har sai ya tabbata wannan kuma munafunci kamar yadda muka ce kawai bambanci a girman laifi ne amma wajen mu'amala da shi da munafunci munafikin cikin lamurran rayuwar duniya da munafiki cikin shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yudabul mu'minu fi juhrin wahidin marratayn da munafiki cikin lamurran addini dukansu munafukai ne kuma duka mu'amala iri daya za a yi musu ba maganar hukunci ba dan haka idan ya tabbata mutum munafiki ne to irin wannan mutumin ba za a saki jiki da shi ba sai ya tuba ya gyara ya yanzu misali irin waɗanda ake sulhu da su saboda sun yi laifuffuka a zo a yafe musu a ƙara mai da su cikin al'umma su zauna tare da mutane dan Allah daga alƙur'ani nan daga ƙasa don Allah. Su dawo su zauna tare da mutane, ana nufin a daga ne ba a karba ba. Na'am, su dawo su zauna tare da mutane. To irin waɗannan za a karbe su ba laifi. Amma wanda ya tabbata shi munafiki ne, yana zaune cikin mutane yana kai musu labari, ko yana zaune cikin mutane yana bada information ana cutar da al'umma, to irin wannan ba za a karɓe tuban shi da wuri ba, sai ya wuce da wannan matakan gaba daya. Allah ya kare mu. Na'am. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. الله سبحانه وتعالى يتي مي أزبطر دكم زي والله مي أزبطر دكم زي والله أزبطر دكم ما أبين زي والله إذن كوكا قودي والله كوكا إيماني دا الله كما الله سبحانه وتعالى يكسنشي mai godiya kuma masani wato anan Allah subhanahu wa ta'ala yana gaya wa al'umma kowa da kowa cewa azabtar da bayi ba abinda zai yi wa Allah. Allah baya bukatuwa zuwa ya azabtar da bawa. To amma idan ba a azabtar da wanda yayi laifi ba ya cutar ba, to mai biyayya ma zai zama babu bambanci tsakanin mai kyautatawa da mai batawa kenan. Dole ne a sami hukunci ga wanda ya bata, saboda ya zama akwai bambanci tsakanin wanda ya gyara da wanda ya bata. Idan ba haka ba, sai kowa ya zama mai batawa, kamar can da Allah yake jira mana lakum fi qisasi hayatun, ko ba an ce ayi qisas idan mutum ya kashe mutum a kashe shi saboda Allah yana son a zubar da jinin bane, a'a, saboda Allah yana son wannan wanda ya kashe ya tuna za a kashe shi kafin ya kashe sai kar ya kashe. To Allah ya ce ba abinda Allah zai yi da azabtar da ku idan kuka gode wa Allah, kuka zama masu godiya, kuka yi imani. Anan Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddamar da godiya akan imani, duk da girman muhimmancin imani. Malamai suka ce dalilin shi ne imani baya zuwa sai bayan godiya. Imani ba zai zo ba sai bayan godiya. Don mene? Ba ina nufin godiya kawai wannan da harshe fadin alhamdulillah, a godiya da dukkan ma'anonin godiya, godiya a aikace, godiya a itikadin zuciya, ko godiya a aiki, i'malu ala dawud da shukra. Me yasa farkon abin da bawa bayan ya fadaka daga gafala yake fara riska shine ya riski cewa yana cikin ni'imoma da yawa, shi kanshi samuwansa, lafiyansa, halin samun kansa a cikin wannan yanayi da sauransu. Ai, farkon abin da bawa yake riska kafin ya riski mai ni'ima al-mun'im Allah, ko shine ya fara samun gane ni'ima din. Sai ya fara sanin ni'imar kanta tukuna, sannan ya san cewa to ni'imar nan da wanda ya yi min ita. To mujarradin ya gane ni'imar cewa ba yin kansa bane, ai shine godiya. Ko ya gane wannan abin ba kokarin kaina bane, ba yin kaina bane, ya kamata in gode wa wani akan samuwan wannan. To wane ne zan gode wa? Wanda ya samar min da ni'imar subhanahu wa ta'ala. To sai imani ya zo, sai binciken wane ne ya samar mashi da ni'imar ya zo, shi ne imani da Allah subhanahu wa ta'ala. Saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddamar da godiya akan imani, duk da girman imani da kuma cewan shi ne farkon mataki. To amma fadaka na farko shi ne a san cewan akwai ni'ima din, sannan daga baya a san wanda ya yi ni'ima din gabawa. Ma yaf'alu Allahu bi'adhabikum in shakartum wa amantum, idan kuka gode kuma kuka yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kana Allahu shakiran alima, Allah ma da yayi muku komai da komai, yayi muku komai da komai, duk abinda kuke ciki ma bikum min ni'matin fa min Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, amma yana gode maku, yana gode maku idan kai bauta masa alhali shi ya shiryar da kai zuwa ga bautan, shi ya halicce ka ya shiryar da kai zuwa ga bautan, ya maka ilhaman bautan, ya baka ikon yin bautan lokacin da kake yi, amma kai ya gode maka, to balle kai wanda dukkan ka gajiyawa ne, dukkan ka kasawa ne, ta yaya ba za ka gode wa Allah subhanahu wa ta'ala ba? Kuma Allah subhanahu wa ta'ala shi ne masali, la yuhibbu Allahu jahra,
la yuhibbu Allahu jahra min al-qawli illa wa kana Allahu sami'an 'aliman,
la yuhibbu Allahu jahra bisu'i min al-qawli illa man zulim wa kana Allahu sami'an 'aliman. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce Allah baya son bayyana mummunan kalma, mummunan magana mai daci, sai dai ga wanda aka cuta ba laifi ya bayyana. Wa kana Allahu sami'an 'aliman, lalle Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance mai ji kuma masani, wato yana jin duk abin da kuke aikatawa, kuma masani ne ga duk abin da ake yi. La yuhibbu Allahu jahra bisu'i min al-qawl, Allah subhanahu wa ta'ala baya son bayyana, ko da yake a hakika har boyewa ma Allah baya son, ko har sirtirtawa ma, mutum ya je ya sirtirta kauli mummuna Allah yana so ne? Allah baya so. So da haka wannan baya cikin irin mafumin da zaka ce mafumin mukhalafan shi Allah yana so, a'a, kawai dai ya zo ne a wannan siyakin saboda galiban wanda aka cuta yana da da'u, fa inna li sahibil haqqi maqalan, ko layyul wajidi yuhillu, to ai ba za mu iya fiye da abin da muka yi ba. Na a yuhillu irdahu wa uqubatahu, to saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa la yuhibbu Allahu jahra bisu'i, amma har asirra ma bisu'i Allah baya so, har asitirta ma Allah baya so ka boye cutarwa ga mutum Allah baya so. Illa malamai suka ce wannan yana daidai da can ayan da muka gaddamar, ko idza daratum fi sabilillahi fatabayyanu, fatabayyanu, kaga ai har umma ba lam tadrubu fi sabilillahi ma labudda min at-tabayyun, ko wala taqulu liman alqa ilaykum assalamu lasta mu'minan, har ko da ba kai tafiya a bayan kasa ba ai tabayyun dole ne, amma saboda galiban irin wannan yafi faruwa a lokacin da ake tafiya, to shine sai Allah subhanahu wa ta'ala ya fade shi a wannan siyakin. Allah baya son bayyana kalma mummuna sai ga wanda aka cuta. Idan an cuce ka, duk da abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya fi so shine كيافي والكاذبين الغيظ والعافين عن الناس فمن عفا واصلح فاجره على الله. الله سبحانه وتعالى يا في سن كيافي ككور ده كاي تو اما اذا كاي كيافي وا كا بينا cewon an cuce ka ka fada to ba kai laifi ba saboda an cuce ka ne illa man zulima. Malamai suka ce daga cikin hikiman ma bayyana wan shi ne idan azzalimi ya zama yana cikin al'umma ya je ya 419 ya damfari wannan, sai ka ai Allah yayi umarni da boyewa wal kazimin al ghaiza, sai ya boye wal afina anin nas, ya ki fada ya shiru, to kaga ya bashi dama ya je ya cuci wancan ma ya cuci wancan ma ya tayi, duk suna burki dogara cewon imani ya Allah ya baya son cutarwa, Allah yana son yafewa, so da haka sai shiru, sai ya zama an yada cuta a cikin al'umma, sai ya zama yana ta cutan mutane. Don haka yana da kyau idan mutum ya cuce ka irin wannan ka tabbatar cuta ne ya aikata, to ka bayyana saboda ya hana wani ya zama farisan shi, ya zama victim dinsa, sai ya zama daga kansa, daga kanka an datse, mutane sun san kai wani in dai mu'amala ta kuɗi ne to a guje shi, mutumin kirki ne amma dai banda kuɗi karka bashi ranci ko karka yadda kai kasuwanci da shi, kaji ni da wane da wane da wane yanda muka kare da shi, ba laifi illa man zulima, musamman saboda kiyaye hisba, kiyaye adalci da kiyaye kyakkyawan zamantakewa cikin al'umma. Sannan kuma malamai suka ce har yanzu Allah subhanahu wataala yayi wannan saboda ya taimaki wato shi wanda aka cutar a bashi wani dama ya ji cewa ba a danne shi ba, idan da cewa aka yi an cuce shi kuma sannan aka ce yayi shiru kar ya komai. La yuhibbullahu al-jahra bisu'i min al-qawli, da kawai haka misali ayan ta tsaya. Kawai in dai magana mummuna ne kar kai, ko da an cuce ka ko an maka ba daidai ba kar kai kai shiru. To sai ya zama an danna bawa shi, kuma Allah subhanahu wataala yana son ya baka dama ka ji cewa kana da haƙƙi akan haƙƙin ka ne, ko akan haƙƙin ka ne, karra ka yafe kai da kanka zaka fi jin daɗi akan an tilasta ka ne kayi shiru. To idan Allah subhanahu wataala ya samar da ya gina al'umman musulmi ta hanyar da za su rika jin cewa sun yafe ne dan suna son su yafe, dan suna neman su ma Allah ya yafe musu, ba dan an yi kaftin su ba, an sa su dole su shiru ba. Duk wanda aka yi kafti, idan dalilin wani dalili ya taso da zai bayyana fushinsa, to yana wuce iyaka wajen bayyana fushi din. Shi yasa Allah ya kawo kisas, ya kawo abin da aka yi ma wani a yarama, abin aka yi maka fa in aqabtum fa aqibu bi misli ma uqibtum bihi wala in sabartum la huwa khairul lis-sabirin. In za ku rama, ku rama ba laifi bane in aka yi maka. Malamai suka ce ba ma sai an maka laifi ba, ko ba kunta ne ka zo. Sai mai masaukin bai kyautata maka ba, ya munanta maka, to ba laifi in ka koma ka faɗa wa jama'a cewa kai wannan hukun je gari kaza, kar ku sauka a gidan shi, ba yi da girmama baki, ba laifi bane, ba yi da karanci, ba yi da kula da haƙƙin baki. Malamai suna ganin ba laifi wannan ma, saboda mene? Saboda shi ma kai ma kana cikin kaman man zulima. La yuhibbullahu al-jahra bisu'i min al-qawli illa man zulim, sai waɗanda aka cuta. An ce dalilin wannan ayar saukanta, duk da dai hadisin akwai magana akan shi, an ce sayyidina Abubakar ne Allah ya kara masa yarda, wata rana yana zaune manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na wajen, sai wani balaraben ƙauye ya faɗa masa magana mara daɗi, ya shiru bai rama ba, ya ƙara faɗin magana a kansa mara daɗi ya shiru. Haka dai ya ta yi har daga baya sayyidina Abubakar sai ya fusata sai ya rama, yana ramawa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi bar wajen. Sayyidina Abubakar sai ya firgita ya tsorata, sai ya taso ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace yace to tunda kake shirun nan baka rama ba, yana zagin ka kana shiru, mala'ikun rahma ke addu'a gare ka, mala'ikun rahma ke addu'a gare ka, suna maka addu'a, suna maka tasbihi, suna yaba maka, kana bude baki karama. Sai mala'ikun rahma suka fice, shi dan yazo wajen ya baje kolin sa, yana jira ya fara hadawa, yace to ni kuma bana zama inda shedan yake, saboda haka shi yasa sai na ba ku wuri. Saboda haka abin da ake nema kullum mutum ya zama mai yafewa, ya zama mai afwa, in an munanta masa ya yafe, ya tuna cewa Allah subhanahu wataala a ladansa yana wajen Allah, sakayyansa yana wajen Allah subhanahu wataala. Illa man zulima, sai dai in ya zama cutanka aka yi, kamar yadda muka da shi wannan Allah ya faɗa a babin ar-yahiyya ne, wato idan dan ka zama kana da shuuri da cewa eh ina da haƙƙi, ina da dama. In tubdu khairan za mu haƙura haka nan saboda lokaci, kuma akwai zikir, za mu amsa abin da muke da shi ne tambayoyi, Allah subhanahu wataala ya amsa mana. Wannan yana buƙatar cikakken bayani akan itikafi. To mutane sai su ta rubuta tambaya suna cewa cikakken bayani, sai dai idan za a bar yin wa kowa bayani a ina su kadai, shi dalibi ne yana fuskantar jarabawa zai iya tafiya da takardun sa wajen itikafi ba zai iya ba ba a komai a wajen itikafi sai ibada ko karatun ilimi ma misali ka dauki sahihul bukhari kana karantawa dan ilimi ko muktasar lawali da sani ba a so a wajen sai dai in za ka karanta hadisi a babin ibada ta'abbudan to ba laifi abinda ake nema wajen itikafi kawai zikirin Allah karatun alqur'ani tasbihi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama salloli su kadai ake yi ibadan qurba ta'abbud ibaduna ibada na zikiri da karanta alqur'ani da sallah shi kadai ake yi a wajen itikafi ba a komai shi yasa Imam Malik ma yake da tsarauta magana tsananta magana akan itikafi saboda tsanancin sharuɗan da ke cikin sa iyayen amaryata sun ce sun umurce ni na sakiyar su saboda matsaloli da suke faruwa tare da uwar gida ita amarya kuma na ce ba zan yi hakan ba domin tana da juna biyu su jira sai har Allah ya sauke ta lafiya sai Allah ya sauke ta lafiya mene ka sake ta ko zaka shawara ka sake ta ko kar ka sake ta gara fa ko mutun ya iya bakin sa in ka ji zaka iya zuwa ka je ka fadi usulubin da in tana sauka ta riga ta sau saboda haka sai ka ce su jira in ta haihu sai mu ga abin da Allah zai yi yauwa ka dan sa shi a babin ba wai sakin kai ba Allah ba ya son saki saboda haka iyaye ba su da haƙƙin da za su ce a saki ƴar su dole ba za su iya tilasta maka ka sake ta sai dai in hulu'i ne to wannan kuma an san hulu an san hukuncin sa wani ya tambaya akwai zakka akan motar haya in akwai za a biya akan kudin da aka samu ne kuma ito babu zakka akan motar haya sai dai kudin da ake samu daga motar haya in sun kai misali wannan ya ce me hukuncin wanda idan ya gama tahiya ba yin salati ga annabi ya rasa lada mai yawa menene matsayin uban da ya ci bashin ƴarsa bai biya ba ya ci kayansa a'ato anta wa malaka li abika ai in ba dan ma dai lalacewan zamani ba ai ya kamata ma a zo ana maganan wai uba ya ci bashin da bai biya ba amma idan kaman kasuwanci suke da sauransu ba yana nufin babu bashi tsakanin uba da da bane suna mu'amala na kasuwanci na kasuwa da sauransu koko ba wai yana cikin bukata bane dan kasuwa ne in yana cikin bukata ne na talauci yana da bukata to wannan matsala ce daban amma idan kaman dan kasuwa ce an kasuwa ne ana mu'amala Allah bai haramta ai mu'amalan cinikayya tsakanin uba da da ba saboda haka idan ya ci bashin sa yana daidai da ya ci bashin kowani wanda ake karban bashin sa ya wajaba akan sa ya biya akan yanda aka yi alƙawari da shi amma idan bukata ce ta sakila na abinci ko na lalura dai na cikin lalurar rayuwa ta ai wannan dama wajibin ta ne ta bashi ko wajibin sa ne ya bashi dan haka ba maganan wai ya ci bashin sa wannan ya ce maganan da nayi akan cewa rubutun ban gane ba saboda yanayin ik din da ya rubutu da shi amma dai sama-sama cewa maganar da nayi akan bada bashi taimaka mutane a basu bashi basu biya kuma sai ya dawo ya zama gaba wannan fa gaskiya ya faɗa wani babban attajiri Allah ya ji kansa da rahama ya ce yana ba mu labari ya ce lokacin da ya dawo Nigeria daga ƙasan Turai lokacin yana da abokai sai ya ga shi yana da kuɗi da yawa kuma ga abokansa tare aka taso kuma su ba su da irin kuɗin da yake da shi sai ya ga to bari ya san yanda zai yi bari ya sami kowanne ya bashi jari sai ba su kuɗi mai yawa mai nauyi sosai kamar yanzu a ce an ba kowane mutum ɗaya miliyan 20 ko 50-50 kowane mutum ɗaya misali kuɗi mai yawa da za su jari saboda dan ya za a zo an taso tare kuma tare ake zama a majalisa a yi fira da sauransu cewa to garance ya ba su ga tsarin yanda za a rika biya da sauransu ya ce to tun suna zuwa majalisa ana fira wata ɗaya wata biyu sai suka fara daga kafa sai ya zama waya ma yana wahala bukatun rayuwa ma in ya faru irin gaisuwa zumunci dai haka kafa yana ɗaukewa ya ce wata rana sai ya sa aka tara mashi su a wani waje ya zo ya same su ya ce to dan Allah ya yafa wannan kuɗin duk ya bar musu saboda kar ya rasa biyu kar ya biyu babu ba kudin shi ba abokansa saboda haka akalla abuta ta dawo a cigaba da zaman majalisa amma dai kudi a bar maganansa to wannan gaskiya ne abinda wannan dangon ya fada shi yasa ni ma lokacin da na fadi nace ya zama akwai administration mai kyau matukan babu gudanarwa akwai wani dan uwa cikin yan uwa kila ma muna tare da shi a nan masallaci yanzu wata rana na je wata kasa na ga yanda ake tsarin irin student loan din ya bani sha'awa yanda ake ba dalibai rancen kuɗi su yi karatu in sun gama sun sami aiki su biya yazo waje na wata rana nace masa to ni kawai abin da nake so yana neman me ya kamata ayi aikin addini yazo da wasu na nace a ni kawai abin da zamu yi tsarin student loan din nan a taimaki yara su yi karatu idan sun gama su rika biya mu samar da wani asusu to sai aka baiwa yan undergraduate da yan postgraduate aka raba da yawa wadanda aka ba to yan postgraduate din an ba su da niyan cewa bayan wata shida ko shekara ɗaya za su fara biya saboda su dama galiban zaka samu su ma'aikata ne suna aiki illa dai suna son su je su karo ilimi to kuma ba su da hali yau kaman shekara shida ko bakwai ko shida dai haka da abin har yau ba wanda ya attempt ko kokarin ya ce ina son in dawo da nawa kuma a ka'ida recycling ake so a yi in an bayar next batch kuma a karɓa a ba wasu to amma na san inda laifin yake laifin daga wajenmu ne saboda sai da aka ce mu karɓi kwalayensu certificates ɗinsu NYSC certificates da sauransu kafin mu bayar na ce a gina akan aminci aka ce a nemo lauyoyi su yi rubutu na ce a duk a bari kawai a ba mutane ai in Allah yadda ana sa ran so daga wajenmu ne kuskurenmu ne da mun bi ka'idan da ya kamata kila an karbi takardun mutum an rike ko an sami wani tsari da zai zama akwai wani bond da zai signing kuma ya zama a doka ba zai iya karyawa ba kila sai yasa nake cewa wajen gudanarwa ne ake samun matsala matukan wajen gudanarwa ba a sami kuskure ba kuma gudanarwan yana da matukan wahala samar da kuɗin da za a bayar gudanarwan ya fi shi wahala sau biyar saboda haka idan aka sami mutanen da masana wannan layin ba irinmu ba ni ka ba abinda na iya kila sai da in ce ya kamata a yi ko mu taso mu yi amma ya za a yi a jan ido idan mutum bai biya ba a kulle shi a bi haƙƙi da sauran irin wannan ka gani ba zan iya wannan ba to gaskiya idan babu wannan kuma to da wahala abin ya aikatu yanda ake so don haka har yanzu muna ganin da dama musamman wasu suna yi tunda wasu suna yi kuma yana yoyuwa mu ma za mu iya yi abinda muke bukata kawai a samar da tsayayyu wajen gudanarwa kamar yadda na ce shi wancan dan uwanmu wanda na bada misalinsa ya ba mutane jari amma ba wanda zai ga kuɗi kaya ne za a kawo a aje maka a shago da inji a POS na cire kuɗi kuma ba a yadda ka sai da komai da cash ba sai dai da POS kuma account din joint signatures ne da kai da shi ainihin mai kuɗin ba waɗayanku da zai iya zuwa ya je ya cire kuɗi to haka sai aka zauna lafiya kuma yana tura masu bibiya su je shago su ɗauki lissafin abin da yake nan da abin da aka ko buhu ɗaya aka ga ya ɓace to shikenan an kulle ka kai kuma daga aiko maka kaya ka ci wannan buhu ɗayan amma kuma ka ci rabanka to saboda haka sai ya zama tsarin na tafiya saboda haka muna buƙatan samar da tsari da irin waɗannan abubuwan za su gudana amma fa ni ba ni ne zan gudanar ba don kamar yadda na ce wancan daga yin magana kawai mutane sun fara baro garuruwa suna zuwa wajena wai su ma a ba su ba ni ne zan gudanar ba ni ba ni da alaka da waɗannan abubuwan kawai shawara ne ga wanda Allah subhanahu wataala ya sa za su iya yi suna da dama shajja'a su ne akan sai mu akwai abubuwan da muke yi kuma muna ganin waɗannan abubuwan muna fatan Allah ya karɓa mana mun takaitu daga su ya ce la ilaha illallah shi kadai zikiri ne kwarai da gaske shi ne ma shugaban zikiri ai shi ne ma shugaban zikiri la ilaha illallah shine shugaban zikiri ummu hani Allah ya kara mata yarda tazo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace ya mata umarni da wani abu wanda za ta rike wanda zai wadatar da ita yace mata ki rike la ilaha illallah kafa dari la ilaha illallah kafa dari idan kika fade shi to duk ran da kika yi la ilaha illallah kafa darin nan ba wani makhlukin da zai wani aiki ya fiki yawan lada sai dai in shi ma ya ce la ilaha illallah kafa dari ko ya kara akan kafa dari saboda ai la ilaha illallah zikiri ne babba sosai mutum ne ya aure mace sai ya yanke mata sadakin saniya sun zauna shekara 10 sai ya rasu kuma bai nuna mata saniyan ba yanzu ya sadakin ta yake shanu nawa ne to ai sanuwar ta daya ce ah wannan yayi kama da kaman nau'in tafwid ne saboda haka idan ba a gane sanuwar ba kawai sadakul misli za a bata kawai kwatankwacin ta mace kamar ta wace irin sanuwa ake bata sadaki shikenan sai a bata ita kuma da bata nemi sanuwar ta ta rene ta ta girma sai zai tunanin ai by now ya kamata sanuwar ta hayayyafa sai kuma zai yi ta mutu ko ba haka ba zai yi kuma ta mutu daga bayarwa ta mutu saboda haka duka mai yuyuwa wannan ba ma'auni bane mutumin da ya riga ya sauke farillan shi zai iya wa mutumin da yake rayi aikin hajji idan shi yana raye ba ma ba zai iya ba kwarai ai ko hadisin inna alhajja adraka akhi shubruma wanda dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hujja an nafsika thumma hujja an shubruma ko ai kaga ya nuna cewa shi wanda zai madin akwai wanda cewa ya rasu bai samu yayi ba akwai wanda kuma ya tsufa ba zai iya zama akan rahila ba saboda haka ba zai iya zuwa hajji ba yace ka fara yin wakan ka sannan kai masa saboda haka babu laifi idan ana da lalura a za mu iya hakura hakan idan ana da lalura na rashin lafiya ko wani laluran da ba zai iya yi ba to zaka iya yin masa kuma kamar yadda muka sani a malaman malikiya suna tafiya akan niyaba a cikin ibadan aikin hajji zai yuyu ko da yake sun dan sa sharuɗa dalili aikin hajji kamar yadda na faɗa ibada ce ta hada ibadatul badani da ibadatul mal watan ta hada kuɗi da jiki to duk ibadan da ya zama dama dai abinda ake niyaba a ciki abu na kuɗi ne ba abu na ibadan jiki ba to amma tunda ta zama za ta shabahaini to sai suka ce za a iya yi wallahu a'lam sallu ala nabiyil karim اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين